Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 9 ga watan Mayu shekarar 2018 akan mitoci 40 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Dalal Duniya. Sai kuma Alpha Radio a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba. Baba Yakubu Makeri ne tare da Mahmud Lalo. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
To Baba Yakubu, matakin da shugaban Amurka ya dauka na jinyewa daga matsayin da aka cimma ta nuclear Iran ta farfado da zazzafar muhawara a majalisar dokokin Amurka. Yayin da shi shugaban Trump din da takwaran aikin sa na China Xi Jinping suka amince da cewa ba za a janyewa Korea ta Arewa takunkuminta ba, za ku ji dalili. Sannan a nahiyar Afirka, cutar nan ta Ebola mai saurin kisa ta sake bulla a kasar Congo.
To ko bayan kun gama jin labaran, za ku ji cewa an kaddamar da kungiyar gwamnoni na kasashe masu mukauta da yankin tafkin Chadi wadda za su tattauna akan samar da zaman lafiyar yankin.
Boko Haram is by no means defeated, but it is certainly weakened, and the fight needs to be pursued in this.
Yace yanzu haka a iya cewa an ci karfin Boko Haram ko kuma an karya logon su, kuma ya kamata ci gaba da wannan fafatawa.
To yanzu kuma sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa Sheikh Isiyaku Rabiu na Kano rasuwa da yammacin jiya Talata. Waziri Kano Murabus Sheikh, wato Sheikh Nasir Muhammad Nasir, aminin marigayin ne.
Abuye ba ita ya kurayu marayu tare, mun taso tare, mun yi karatu a wajen malam tare, marayu tare har zuwa yau. Allah ya karɓi ransa bayan sallan magarba. Allah ya gidansa, Allah ya gafarta masa.
To za kuma ji cewa tsohon shugaban Najeriya Abubakar Atiku ya bada gudunmuwar naira miliyan 10 ga kulawar lafiyar mutane da harin kunar bakin wake a garin Mubi ya rutsa da su. Sahabu Aliyu kuma na tafi da shirinsa na demokaradiyya a yau, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke ta jinye kasar daga matsayin da aka cimma da Iran kan shirinta na mallakar makamashin nukiliya ta sake farfado da zazzafar muhawarar da aka taba yi a majalisar dokokin Amurka a tsakanin wakilai daga manyan jam'iyyun kasar, matsayin da suka amince da ita shekaru biyu da rabi da suka gabata. Yan jam'iyyar Democrat sun ce matakin jinye Amurka daga wannan yarjejeniya shine mafarin da zai sa a maida Amurkan sanar ware a harkokin diplomasiyyar duniya. Yayin da su kuma ƴan Republican suke cewa lokaci yayi da ya kamata a fice daga wannan yarjejeniya wacce za ta kawo ƙarshen ɗaya daga cikin nasarorin da tsohon shugaba Barack Obama ya samu a lokacin mulkinsa. Kakakin majalisar wakilai Paul Ryan ya ce wannan matsaya da aka cimma da Iran a lokacin mulkin Obama na kunshe da kurakurai, kuma ƙasar ta Iran tana ta karya ƙa'idojin da aka gindaya mata tun a lokacin da aka cimma wannan matsayar. Sai dai shugabar ƴan Democrat a majalisar wakilai Nancy Pelosi ta ce wannan gurguwar shawara da shugaban ya yanke za ta sa a maida Amurka saniyar ware ba ƙasar ta Iran ba. Ƴan jam'iyyar ta Democrat sun kuma zargi shugaban da haifar da rudani ta hanyar kaucewa gaskiyar da ke nuna cewa wannan yarjejeniya da aka kulla na tasiri ta hanyar daƙile ayyukan yunkurin ƙera makamin nukiliyan da Iran ɗin ke yi. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump da takwaran aikinsa Xi Jinping na China sun amince cewa za a bar takunkumin da aka kaba wa Korea ta Arewa har sai ta kwance ɗamarar ƙera makamin nukiliya da masu linzami kwata-kwata. Shugabannin biyu sun zanta ne ta wayar tarho da safiyar jiya Talata, sa'o'i biyu bayan da aka yi wata ganawa tsakanin Xi da shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un, wacce ita ce ganawarsa ta biyu cikin 'yan makonnin nan. Kafofin yaɗa labaran gwamnatin China sun ruwaito cewa Xi da takwaran aikinsa Kim sun gana ne a garin Dalian mai tashar jiragen ruwa da ke arewa maso gabashin ƙasar ta China. A watan Maris, Kim ya ziyarci Xi ziyararsa ta farko da ya kai ƙasar waje a matsayinsa na shugaban Korea ta Arewa, wata alama da ta nuna cewa China na cikin yunkurin da ake yi na kawar da duk wata dama ta mallakar makaman nukiliya a yankin ruwan Korea. Shi ya kuma fadawa shugaba Trump cewa yana goyon bayan wata haduwa da za a yi tsakanin Xi Trump din da Kim. A watan Mayu nan ne ake sa ran shugabannin biyu za su hadu ko a farkon watan Yuli. Kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta ce an samu sabuwar matsalar barkewar cutar Ebola a yankin da ake kira Bikoro da ke lardin Equateur, bayan da mutane 17 suka mutu daga wata cuta da ake tunanin cutar ta Ebola ce, inda tuni har an tabbatar da cewa mutane 2 sun mutu sanadiyar cutar. A jiya Talata, hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanar da cewa kasar ta Congo na fama da sabuwar matsalar barkewar cutar ta Ebola, inda ta ce tuni ta tura dala Amurka miliyan 1 daga asusunta na taimakon gaggawa domin a yaki wannan cuta. Hukumar lafiya ta ce ta kuma ce a cikin makonni 5 da suka gabata ne aka samu mutane 21 da ake zaton suna fama da zazzabin cutar nan mai haifar da kwararar jini a yankin, kuma daga cikin su ne 17 suka mutu. Hukumar lafiya ta kara da cewa za ta tura kwararru daga fannonin kiwon lafiya daban-daban zuwa yankin nan da wasu kwanaki masu zuwa, sannan ta ce ta yi yekuwa ga sauran kasashen da ke makwabtaka da kasar ta Congo kan barkewar cutar. Lokaci na ƙarshe da aka ga ɓullar cutar ta Ebola a kasar ta Congo a bara, wato a bara ne, inda mutane 4 suka mutu daga cikin mutane 8 da suka kamu da ita. Wannan kuma shine karo na 9 da ake samun barkewar cutar tun bayan da aka gano kwayar da ke haddasa ta a shekarar 1976 a wani kogi da ake kira Ebola. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yayin da ake tunkara wani babban taro a Sudan ta Kudu a mako mai zuwa, shugaba Salva Kiir ya yi kira ga shugabannin jam'iyyar SPLM mai mulki da su yi afuwa ga tsohon mataimakinsa Riek Machar, yana mai kiran da a bar shugaban ya Entawaye ya koma gida. Shugaba Kiir ya faɗa wa mambobin jam'iyyarsa a lokacin wani taron da suka yi a makon da ya gabata a Juba cewa, idan aka bar Riek Machar ya dawo Juba, na ba ku tabbacin cewa zan sa dakarun ƙasar nan su sama mai tsaro cikakke, idan kuma ba ku yadda ba, ai akwai dakarun haɗin gwiwar yankin na RPF suna nan, za ku iya sa dakarun na RPF su ba shi tsaro. Shugaba Kiir ya kuma ƙara da cewa yana so dukkanin mutanen da ake tsare da su a baya, ciki har da tsohon sakataren SPLM General Pagun Amun, su koma Juba ƙarƙashin matsayin nan ta zaman lafiya da aka cimma ta Arusha a shekarar 2015 a Tanzania. Ya ƙara da cewa lokaci yayi da shugabannin ƙasar ta Sudan ta Kudu za su cire girman kai su yi aiki tare domin a ciyar da ƙasar gaba. Yana mai cewa, ina buƙatar mu duba irin halin ƙuncin rayuwa da mutanen mu suka shiga, sai mu sauya yadda ake tafiyar da al'amura a ƙasar. A wani labari mai nasaba da wannan, gwamnatin shugaba Trump ta ce za ta yi dubi kan irin tallafin da take baiwa ƙasar ta Sudan ta Kudu, tana mai nuni da bacin ranta kan yadda aka gaza cimma matsayin zaman lafiya domin kawo ƙarshen tashin hankalin da ya addabi ƙasar ta Sudan ta Kudu.
Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wadalla, a kokarin magance matsalar tsaro a yankin tafkin Chadi, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya wakilta gwamnan jihar Borno Kashim Shettima ya kaddamar da wata kungiyar gwamnoni da za su rika tattaunawa akan maido da zaman lafiya a yankin. Ga Haruna Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Haje ne shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kaddamar da kungiyar gwamnoni da ke makwabta da yankin tafkin Chadi da Skara da Niger da Kabru da Chad da ma Najeriya. An da ya kaddamar da wannan kungiyar gwamnonin ne da ke kira Chad Basin Governors Forum, kuma da ya kasance irinsa na farko, inda gwamnonin waɗannan ƙasashe za su dinga tattaunawa game da sake faffaɗo da wannan yanki na tafkin Chadin, wanda kuma gwamnan jihar Borno Honorable Kashim Shettima ya wakilci shugaba Muhammadu Buhari wajen kaddamar da wannan kungiya a wannan taro na kwanaki 2 da ke gudana.
The source of livelihood for over 45 million people living in the basin. This lake, which is one of the oldest lakes in Africa, is shared by the republics of Cameroon, the Central African Republic, Chad, Niger, and Nigeria.
Yace yanzu haka akwai mutane da ke neman abincin su fiye da miliyan 45 a wannan yanki, kuma wannan tafki shine mafi jimawa a yankin Africa, wanda ke da iyaka da kasar Kamaru, da kasar Africa ta tsakiya, da Chad, da Niger, da kuma Nigeria. Kuma mutanen da suke wannan yanki sun dogara ne da harkokin noma, sana'ar kamun kifi, da kuma kiwo wajen bunƙasa tattalin arziki. Yace zamu iya namu kokari mu ga yadda zamu taimaka wajen sake farfado da wannan yanki na jama'a su ci gaba da gudanar da rayuwar cikin walwala da kwanciyar hankali. a cewar shugaba Muhammadu Buhari wadda gwamnatin jihar Borno wadda lokaci timi wakilta Dr. Ibn Chambers dai wakili ne na Majalisar Dinkin Duniya da kuma ke kula da kasashen Afrika.
Boko Haram is by no means defeated, but it is certainly weakened and the fight needs to be pursued in this.
Yace yanzu haka a iya cewa an ci karfin Boko Haram ko kuma an karye logon su, kuma ya kamata ci gaba da wannan fafatawa. Muna da kwarin gwiwa kan abin da muka ji daga wajen komandan wannan yanki, kuma zamu tabbatar mishi da goyon bayan kungiyar Majalisar Dinkin Duniya na ci gaba da wannan yaki halattacciya a wannan yanki na tafkin Chadi. Shi ma dai gwamnatin jihar Difa daga Jamhuriyar Nijar, Alhaji Muhammadu Bakabe, na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci taron.
To wannan taro shine lalle mu gama ƙarfin mu duka bisa da mu da Chad da Cameroon da Nigeria bisa harakar nan harakar Boko Haram nan. Mutanen mu da a cikin wannan jihohi su samu lahiya, su komo, su samu incin kansu ta aiki, su samu zaman da mu su shiga dadin zaman duniya kamar kowa shi.
To ko za iya cewa an samu dokumentan zaman lafiya baki daya da za iya komawa wannan yanki ba tare da samun wani matsala ba? Tambayar kin ne wa Major General Loki Irabo, komandan gamayyar jami'an tsaro da ake kira National Drug Task Force da kuma yake yankin tafkin Chadin.
Safety is relative. You can never have absolute security. It's not possible anywhere. It is like, you know, a filtering process which is gradual.
Yace ai babu yadda mutum zai iya cewa an samu zaman lafiya gaba ɗaya babu wata matsala. Ai hakan ba zai iya faruwa ba ko ina, amma abu ne wanda za a iya cewa ana samun shi sannu a hankali. Kuma yanzu hakan ina mai tabbatar muku cewa ana samun wannan zaman lafiya yanzu a wannan yanki, sai dai ba za mu iya cewa 100% ba. Ko a wasu kasashe ma da bakwa jin irin rahotannin abubuwan da ke faruwa, suna ɗaukan matakai ne tun kafin abin ya faru, amma ana samun matsalan tsaro. Ambassador Ahmed Shehu dai shine shugaban kungiyoyin masu zaman kansu na wannan yankin tafkin Chadin da kuma ya gabatar da kasida a wajen wannan taron.
Na yi magana ne akan amfani da yawon mutanen da ake amfani aiki domin su. In ka duba ka gani za a zauna ana aiki tura sun zo suna taimaka, amma za ka ga mutum yana zaune a gari an zo ana rama mar abin da shi ba abin da yake bukata ba. Kamar kai ne kana jin shiruwa a baka tuwo ko kuma kana jin yunwa a baka ruwa. So abin da muke tunani muke faɗa nan shine in za a taimaka mutane a ba su abin da suke bukata. Duk abin da za ma a ajiye mutumin a tambaye shi me yake so amar sannan amar ba za amar abin da ya ga dama abin da aka ga dama ba.
Wannan taro dai ya samu halartar gwamnoni guda biyu daga Nijar, ɗaya daga kasar Kamaru, sannan gwamnonin Borno da Adamawa da kuma wakilcin gwamna daga jihar Yobe wanda ake sa ran za a ci gaba da wannan zama a yau Laraba. Haruna Dauda Bihu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla gaida Haruna Dauda. Tsohon shugaban Najeriya Abubakar Atiku ya bada gudunmuwar naira miliyan 10 ga kulawar lafiya na mutane da harin kunar bakin wake a garin Mubi a makon da ya gabata ya rutsa da su. Wannan taimakon ya zo daidai da ziyarar da shugaban sojojin Najeriya Yusuf Tukur Buratai ya kai a garin na Mubi, inda ya gargadi al'umman garin da su kula da mutane da suke shigowa tsakanin su. Wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz ya aiko mana da rahoto akan taimako da Abubakar Atiku ya bayar.
Wannan ma dai ko na zuwa ne ya nutsu mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya zaici waɗanda ma suka samu raunuka da yanzu ke kwanciya a asibiti, inda Atiku ya bada gudunmuwar naira miliyan 10 ga gidauniyar tallafawa marasa galihu na asibitin tarayya da ke Yola, wato FMC Yola, domin jinyan waɗanda suka samu raunuka.
I want to commend the hospital management and also the outside management of this fund because earlier on I had donated 10 million, you know, in that fund. And I am quite satisfied with the way that the fund is being managed. And today when I also visited, you know, the patients, I have also donated another 10 million.
So how much can you give me back to Atiku Abubakar? Kuma kawa yanzu ma ana ci gaba da jinyan wadanda suka samu raunukan. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz. Al'umman Najeriya da ta jihar Kano da al'umman Rikan Tijjaniya ta duniya sun yi babban rashi na rasuwar babban dan kasuwan nan kuma Shehu Malami Muƙaddami a Rikan Tijjaniya Halifa Isyaku Rabihu, wanda ya rasu a jiya da yamma a birnin London. Ga ƙarin bayanin daga wakilinmu na Kano Ibrahim Mahmud Kwari.
Malami kuma attajiri Khalifa Isyaku Rabihu ya rasu yana da shekaru 93 a wani asibiti da ke birnin London na ƙasar Burtaniya. yanzu haka dai ƴan uwa da abokan arziki na ci gaba da tururuwa zuwa gidan marigayin dake wurin dutse kan titin Aminu Kano a nan birnin Kano domin yi wa juna ta'aziyya. Wazirin Kano Murabus Sheikh Nasir Muhammad Nasir na cikin sahiban Halifa Isiyaka Radio.
Ne ba Isiyaka Radio marayi tare, mun taso tare, mun yi karatu a wajen malam tare, marayi tare har zuwa yau. Allah ya karɓi ransa bayan sallar magarba. Allah ya ji dansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya kyautana mu zuwa, Allah ya ansa mana khatimar sa'adati da alfarma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mare ta ga alhamdulillah ya addace alqur'ani da kuma tsaya da shi har ila kuma daga Allah ya yi alqur'ani hidima, ya kyautata masa alqur'ani, ya kuma ci gaba da girmama alqur'ani. Kasancewar mare ta ga dan kasuwa mai ciniki da kowane fanni mai mu'amala da kowane irin mutane bai sa ya bar alqur'aninsa ba, bai sa ya manta da alqur'aninsa ba, bai sa ya daina karanta alqur'aninsa ba, har ya shiga cikin rashin lafiya yana karanta yadda yake karantawa, yana saurayi haka yake karantawa, yana gwarzo haka yake karantawa, yana shehi ya zama tsoho haka yake karantawa a cikin rashin lafiya. To Allah tabaraka ta'ala sa alqur'ani ya cece mu.
Shi kuwa alarama Malam Dauda Lokon Makera cewa yake
wannan rashi ne ga dukkanin mahaddacin alqur'ani, ga dukkanin wanda yake wa alqur'ani hidima, ga dukkanin wanda yake son mahaddata alqur'ani, ga dukkanin wanda yake son ya koyi alqur'ani, ga dukkanin wanda ya karanta alqur'ani, ga dukkanin wanda yake son jininsa ya karanta alqur'ani, ya iya karanta alqur'ani, ya haddace alqur'ani. Saboda haka wannan rashi ne a gare mu dukkanin mu gabaki daya, kuma wawa kekiyar rami ne wanda to kafin a cikin shi ba san wani irin lokacin da za a cike irin wannan ramin ba, domin mutumin da ya shekara 80 yana yi wa alqur'ani hidima, to kaga maganar zancen a ce wai an cike ramin nan a rana ɗaya ko a kwana 80 ne mai mawuyaci. Illa mu ce dama shi dukkanin wanda Allah ya busa masa rai ina da lokaci abin ka'ida wanda idan lokacin sa yayi zai ansa kiran Allah. Saboda haka shi ma wannan shine abin da ya same shi, wanda Allah ya aiko da alqur'anin kansa ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama, yau shi ma baya wannan filin, ya kuma tafi ba alqur'anin, kuma an ci gaba da alqur'ani. So yau malam shi ma ya zo ya tafi, kuma za a ci gaba da alqur'ani, za a dora a inda ya insha Allah ta'ala.
A cikin wata sanarwa da kwamishinan labarin Kano Comrade Muhammad Garba ya raba a daren jiya, gwamnatin jihar Kano ta bayyana rasuwar attajiri Halifa Isiyaka Rabiu a matsayin babban gibi ga al'ummar musulmin duniya baki daya. Ana sa ran za a gudanar da jana'izar Khalifa Isiyaka Rabiu a nan birnin Kano bayan isowar gawar tasa daga birnin London na kasar Burtaniya. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla a gaida Ibrahim Mahmud Kwali. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 1 ne da minti 18 na dare, ga kuma shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin menene fa'idar jawabin da gwamna El-Rufai yayi kan sanatoci uku daga jihar Kaduna, abinda zamu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Bara mun gabatar da shiri dangane da kalaman gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufai lokacin da yace shi ba a ja da shi, domin duk wanda ya ja da shi karshen sa mutuwa kamar yadda ta faru da marigayi shugaba Umar Musa Yar'Adua, ko kuma tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan wanda ya rasa kujerarsa saboda ya ja da Nasirun. Mun kuma yaba masa saboda matakin da ya dauka kan wa'adin da wasu matasan arewacin Najeriya suka bai wa ƴan kabilar Ibo su bar arewacin kasar. Wannan karon gwamna El-Rufai sanatoci uku daga jihar sa su ya saka a gaba.
Ayau babu makiyan talakawan jihar Kaduna kamar su da hunkuyi ke musayar da ɗan shugaba Allah ya ne mu Allah ya musu albarka Allah ya saka musu ma wayannan tinannu su da shigo Kaduna daya ku mishi aski aske jeru na
Na tambayi Dr. Said Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano wace irin fassara ko kallo suke yi wa wannan jawabi da gwamna Rufa'i yayi?
To irin waɗannan maganganun na gwamna Nasir Rufa'i muna kiran sa a turance hate speech. Wato ko kace jawabin nuna kiyayya ko kace jawabin hargitsa mutane ko kace jawabin da ka iya haifar da tarzoma kuma yan siyasa suka yi shi ba tare da la'akari da abin da zai iya zuwa idawo ba
Dr. Duka wannan rashin tunanin abin da ka iya zuwa ya dawo ne ko kuma dai alama ce ta cewa yan siyasa suna cikin wani hali watakila suna hangin waɗannan mutane ko abokanan hamayya su ko kuma daga cikin jami'a su waɗannan mutane da suka sa a gaba watakila sun takura musu
to ba ma takurawa za a ce ba sai dai a ce wato ba sa san hamayya ko kadan kawai yan sun mai da mulkin demokradiya kamar mulkin mulukiya shugaba sai dai duk abin da yake a ce to kawai ko yaya ifuskanci hamayya ko daga cikin gida ko daga waje sai ya kura maleji wajen yin gaba da adawa da wannan hamayya da yake fuskanta
a fahimtar ku Malam Nasara da fa gani yake kaman waɗannan za su hana shi sake samun nasarar kujera zama gwamna ne yasa ya kure maleji haka kansu
da haka da kuma wato yadda gwamnonin Najeriya suka zama wasu kananan alloli yadda ake musu tumasanci yadda ake musu wato biyayya ta rufe ido wato ido rufe ko shugaban kasa ba a yi wa haka gwamna ya saba din kwamishinoninsa su ce to kawai duk abin da yake so ya saba yan majalisarsa su ce masa to kawai ya saba shugabannin jam'iyya sai dai su ce masa to ya saba dattawan gari ba sa ce masa ga wani abu da ita kuma ba daidai ba saboda haka koyaya wani ice ga wani abu ba daidai din ba ko kuma ya samu sabanin ra'ayi da shi to shikenan sai ya haukace sai giyan mulki ta tashi yanzu nan shikenan sai irin waɗannan kalamun na hargitsa mutane na janwo tanzuri
ta Saidu Ahmedu ka me yaya kake kutanta wannan magana da yayi waccar cewa ba a hamayya da shi ko kuma ba a ja da shi saboda waɗanda suka ja da shi ga makomar su shugaba Umar Musa Yar'adua Marigayi Allah dauransa Jonathan da ya ja da shi ya koma Otuko sai kuma gashi yanzu irin wannan magana tasa me haka ke nuna game da kamun ludayin Nasiru Rufa'i a maganar shugabanci
tana nuna wato na farko bayyana damar wancan kalamai da iba na biyu tana nuna cewar wato siyasarsa wato bata goge ta hau kan tafarkin demokradiya ba ko da ya rabauta demokradiya to amma shi a zuciyarsa wato mulkin mulukiya ne a zuciyarsa saboda haka wato ya saki maimaita irin wannan maganar kuma ba ta da bambanci da waccan za ta iya haifar da komai domin in ka ce a yi wa mutum aski wato kana nufin wato a tinkare shi da ƙarfin tuwo kuma mutum ko ba shi da magoya baya ko shi kaɗai ne kasan zai tirza wajen abin nan, kuma garin tirza wannan ma'ana ko halaka shi ne za a iya yi. Can an yi hamayya da shi sakamako an karke a kabari, yanzu kuma an yi hamayya da shi sakamako a hana mutum shigowa gari, in kuma ya shigo a yi masa ta'addanci. Wannan sakon kenan.
Ina waɗannan magagganu za su tafi da mutumin da ya ce a kama matasan da suka ce sun bai wa 'yan ƙabilar Ibo wa'adi su bar arewa, amma kuma shi ga shi ga irin lafazin magagganunsa.
Wallahi har gwandama waɗanda suka ba da wa'adi suka ce a tashi, wanda ita sun yi ba daidai ba yake a kama su, to shi ba a tashi yake ba cewa iya a halaka mutane in suka shigo gari. Saboda haka ba wani abu ne ijin wannan ba, ina ganin illa wato na ɗaya rigar kariya da gwamnonin nan suke da ita, jin cewar ko me suka yi ba za a kai su kota a wannan lokaci da suke kan kujera ba. Sannan kuma na biyu, sauran 'yan siyasa da suke narkewa suke musu biyayya kamar wato suka mai da su wasu ƙananan alloli. 'Yan siyasa a ce mutum zaɓaɓɓe kamar ɗan majalisa, wani lokacin ɗan majalisan ma ba ma na jiha ba, na tarayya, sai ka ga wani lokacin ba zai zauna a kujera ba idan gwamna yana zauna a kujera, zai zauna a ƙasa. An ba da rahoton 'yan majalisa na tarayya da suke riƙe gwamnoninsu takalma.
Dr. Duka, matsalar fushin Nasir El-Rufa'i kamar yadda ka sani na da kan wato rance da aka nema ko kuma gwamnati ta nema a Bankin Duniya, akwai hurumi ga Nasir El-Rufa'i yayi wannan magana saboda abin da suka yi masa na hana jihar samun waɗannan kuɗaɗe?
Babu, aikinsu suka yi. Aikinsa shi aikinsa ne ya zauna yi mulkin gwamnati, yi mulki a matsayinsa na gwamna. Sannan kuma aikinsa ne idan aka nemi bashi a ƙasa su duba su ga cancantar su yarje a yi wannan bashin ko kada su yarje.
Ina san cewa ka yi magana cewa saboda rigar kariya da suke da ita yanzu ba a iya jansa kai shugaban kotu, amma duk da haka hukumomin tsaro daga walau daga shugaban ƙasa har zuwa a daidai a tarayya ba wani abin da za a iya yi na irin jan kunnen irin waɗannan mutane saboda fitinar da ka iya biyo wani na ƙasa da su ma shugaban ƙaramar hukuma ma yi irin wannan magana na iya tunzura mutane balle a ce gwamna?
Kware kuwa ya kamata a ce shugaban ƙasa zai iya tsawatarwa a cikin wannan lamari. Ya kamata a ce kai majalisar ƙasar ma za ta iya tsawatarwa. Ya kamata kuma su jami'an tsaro su nusar da shi hatsarin da yake cikin wannan. Kuma ya kamata 'yan ƙasa ma a ce suna da wayewar da za su iya nuna masa cewar abin da ba daidai ba ne.
Masu sauraron mu da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiya yau na wannan mako, sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Sale Shehu Ashaka wanda ya sama mana sautin gwamna El-Rufa'i da Dr. Sa'id Ahmed Duka wanda ya mana fashin baki da kuma Chubahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin. A nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To ma zalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
Shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke ta janye ƙasar daga matsayar da aka cimma da Iran kan shirinta na mallakar makamashin nukiliya ta sake farfado da wata zazzafar muhawara da aka taɓa yi a Majalisar Dokokin Amurka a tsakanin wakilai daga manyan jam'iyyun ƙasar, matsayar da suka amince da ita shekaru biyu da rabi da suka gabata. 'Yan jam'iyyar Democrat sun ce matakin janye Amurka daga wannan yarjejeniya shine mafarin da zai sa a maida Amurka saniyar ware a kokarin a harkokin diplomasiyyar duniya, yayin da su kuma 'yan Republican suka ce lokaci yayi da ya kamata a fice daga wannan yarjejeniya wacce za ta kawo ƙarshen ɗaya daga cikin nasarorin da tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya samu a lokacin mulkin sa.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can da hantsi za a je mu ɗauki da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma Malam Sidi da ya shirya kuma ya bada umarni da mataimakin Saladan Ibrahim Ayewa, da kuma injiniyanmu na wannan safiyar Jimmy Cook Baba Yakub Makeri ne. Daga nan Washington nake sallama da ku, sai da hantsi. Salamu alaikum.